بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. دكانين يبود قوديا دكراري سنت بدك الله سبحانه وتعالى ميقوى ميقومي. يا الله منا قودي مكا بساني امو منك نظاهرين نباطني. Muna gode maka godiya da bata da iyaka, muna kuma shaidawa kai kadai ka cancanta abota ma bisa da gaskiya. Muna kuma shaidawa Annabi Muhammad manzon ka ne kuma bawon ka ne. Ya Allah kai salati da sallama akan wannan babban jakada mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba daya da waɗanda suka bi tafarki irin tasu har zuwa ran tashin kiyama. Yan uwa masu girma, kafin mu shiga cikin hudubanmu wacce zai zama ciko ne na satin da ya gabata, a wancan sati akan wannan minbari namu mai albarka mun gabatar da tsokaci game da abin da ya faru a Kano dambarwa tsakanin ɗaya daga cikin malamanmu da kuma gwamnatin jihar Kano, wanda cikin ikon Allah da taimakon shi wanda wannan abun ya kawo ƙarshe cikin kwanaki kalilan. Wannan muna godewa Allah bisa wannan ni'ima ba dan komai ba, sai saboda barnan da ta tinkaro wannan al'amarin. Abinda ke mafi alkhairi shine a sasanta, wanda kuma ababen da suke a ƙarƙashin ƙasa, wanda idan kana da hanyar samun bayanai inda abun ya tabbata, to da illa ne a ga musuluncinmu gaba ɗaya, musamman arewacin Najeriya. Babban dalili shine kowa ya sani garin Kano gari ne da Allah ya mishi albarka da sauran garurukanmu na musulmai, amma Kano ta zama wata santa a arewa. Duk lokacin da ka ci Kano da yaƙi, to kusan kaman ka ci Areno da yaƙi. Allah albarkaci garin da manyan malamai, shine gari da fi kowane gari yawan musulmai a Najeriya gaba ɗaya, ko ka ce Afirka ta yamma. Ga alkhairi na kasuwanci da ababen da ba za su kidanyu ba. To shi yasa mabarnata da masu aikin sako suke adawa da duk lokacin da musulunci zai ƙara ƙarfi a irin wannan wuri. Wanda ɗaya daga ciki, akwai daga cikin manyan mabarnata a Kano wanda 'yan social media sun san shi, ba sai na kira sunan shi ba. Daga lokacin da aka fara wannan operation a Kano na Hizba, ya tattara bar Kano gaba ɗaya. Amma abin mamaki daura na aji aiki dawo Kano. Wannan duk waɗanda suke bibiyan al'amura sun sani, an yi rubuce-rubuce a kai, ya hawo jirgi ya dawo, suna farin ciki za a ci gaba da ainihin fantamawa, amma Allah cikin iko da aka sasanta a ranar kuma ya ƙara barin kan. Duka ko dan irin waɗannan shedanun ba za a so a ce wannan abun ya faru ba. Abu na ƙarshe game da wannan al'amari shine bayan godiya ga Allah, musamman duk bangarorin guda biyu su ma an jinjina musu. Shi malam ya nuna dan Allah yake, isa da aka ce ka yi hakuri kuma yi hakura. Mai girma gwamna shi ma nuna dan Allah yake yi, wanda ya ɗauki matakai na gaggawa a ƙarƙashin ƙasa ba tare da masu an bayyana su ba. Sannan mai alfarma sarkin musulmi, Allah ya saka mishi da alkhairi, shi da kanshi ya shiga cikin wannan magana. Kaga wannan abin farin ciki ne, ya nuna damuwar shi da musulunci. Daga cikin waɗanda suka taka rawa na zahiri, akwai irin babanmu kuma malaminmu Sheikh Muhammadu Sani Yahaya Jingir, wanda shi magana ya musu ta manya, ya ce kar na sake ji ku je ku sasanta. Kai gwamna ka riƙe min ƙanina, kai ƙanina ka bi mai gidanka, shedan ne ba ya son ganinku kuma ba zai yi nasara ba. Ya yi ƙoƙari, Allah saka masa da alkhairi. Babban limaminmu ƙasa na Abuja Professor Makari, wanda ya taka rawa da kanshi ya tashi tafi Kano har wajen Sheikh Daurawa, wannan abun bai kamata a dakatar da shi ba, aikin alkhairi ne a ci gaba. Ya taka rawa ƙwarai da gaske, wannan abu ne da ya kamata shi ma lalle zama a jinjina mishi. Da shi jagoran siyasan jihar Kano shi ma ya taka rawa ƙwarai da gaske a ƙarƙashin ƙasa ba tare da sai an fito an yi magana ba, da kuma majalisar haɗin kan malaman Kano, wanda dukkansu da 'yan Tijjaniya da 'yan Kadiriyya da 'yan Izala da kowa da kowa suka haɗu suka ce su ma ba su yadda ba. Lalle kaga wannan alkhairi ne, muna addu'a irin wannan haɗin ka Allah ya wanzar da shi ga arewacin Najeriya gaba ɗaya. ‘Yan uwa masu girma, a wancan sati mun ɗan yi tsokaci kaɗan game da halin da muke ciki, wanda babban kiran da muka yi gare mu gaba ɗaya shi ne haƙuri. Haƙuri a musulunci wata aba ce mai faɗin gaske. Malamai suka ce na daga cikin nau'i-nau'i na haƙuri. Akwai haƙuri ma a kan al-muhafazatu ala ta'at, ka yi haƙuri wajen yi wa Allah ɗa'a, shi kanshi wani babi ne mai zaman kanshi. Domin na farko ka yi haƙuri wajen bin Allah, abinda ya ce ka yi ka yi, abinda ya ce ka bari ka bari. Sannan kuma ka yi haƙuri wajen karkana cika baki fa mu na Allah ne. Ina fata gane ka yaƙi shedan, kar ka bari shedan ya zuga ka kaga cewa ai yanzu mu kan mu ne na Allah. Wannan shi ma babi ne mai zaman kanshi da sai ka yi matukar iyakar iyawanka don ka cimma shi. Sannan haƙuri kuma wajen barin yaɗa ayyukan alkhairi da kake na sirru, irin azumin nafila, irin ƙiyamul layli, waɗansu ababe a ɓoye. Ka yi haƙuri ka yaƙi shedan, kar ka bari ya ainihin zuga ka, ka dinga bayyanawa don a san cewa lalle kai kana ayyukan alkhairi. Sannan kar ka ruɗu da kuma ayyukan alkhairin da kake. Sannan malamai suka ce na daga ciki ka yi haƙuri kuma wajen kyautata niyya. Duk abin da za ka yi ka yi shi don Allah, kar ka yi shi don a yaba ma, ko don a gani, ko don a ji. Idan aka ji ko aka gani ko aka yaba ba tare da ka nema ba, wannan kuma falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Amma kada zamo kai babban burinka za ka yi wani aikin lada, ya za a san ka yi, ya za a ji labari, ya za ka yi suna, ya za ka samu ɗaukaka da wannan abu. To kai haƙuri wajen yaƙan shedan, kaga cewa ka kuɓuta daga riya. Ibn Qayyim al-Jauziyya, Allah ta'ala ya mishi rahama, ya faɗa cikin Uddatu Sabirin, yake cewa haƙuri wajen bin Allah falalan shafi haƙuri akan haƙuri da jarrabawa na rayuwa. Ban gane ko kun gane ba. Yake cewa inna sabra ala ta'ati afdalu min as-sabri ala al-musiba, haƙuri wajen yi wa Allah da'a, ka bi Allah yanda yake so, yanda yace ka yi, ka bar abin da yace ka bari. To haƙuri akan wannan falalan shi ya fi haƙuri wajen wani abu ya same ka a ce ka yi haƙuri na jarrabawar rayuwa. Sai ce dalili shi ne duk haƙurin da ya zama yana alaƙa da at-takalif, yi na yi bari na bari, ka bi Allah ka bar wannan abun, ko da zuciya tana so. Inna nafsa la'ammaratun bisu, wanda ita zuciya kullum umarninka take da ka saba wa Allah, haka ita ɗabi'arta take, haka aka halicce ta, illa ma rahima rabbi. S sai wanda Allah yayi warhama ya jin kai ya kiyaye yace to hakuri akan wannan nayi nayi bari na bari wani abu ne da babu wanda ke yin shi sai cikakken mumini sai mai cikakken imani sai wanda Allah ya ce maka sai wanda ke da istiqama yace amma hakuri akan jarrabawar rayuwa yace kowa ma yana iyawa da mumini da wanda ba mumini ba yace da mumini da fajiri da musulmi da kafiri bala'i zai faru kowa ya hakuri saboda ba yanda ka iya an gane ko yace amma wancan kuma mai imani ne kada yake iyawa akwai lokacin da za a zalunce ka a ci ba mutunci amma komai kai hakuri ko ba dan Allah ba sai ka hakura haka ne ko ba haka bane ka haɗu da jami'an tsaro waɗanda yake ba su da imani su zalunce ka su karbi kuɗin ka su ma duk abin da ya ka iya hatta Allah ya san ma a cikin zuciya zaka yi ko ba haka ba ba kai saka ce musu Allah ya san me kace ce ban ce komai ba to yace hakuri akan musiba ta rayuwa falalanta bai kai hakuri wajen yiwa Allah da'a ba sannan daga cikin falalanta hakuri yake da shi ɗan uwa masu girma kamar yadda muka faɗa wancan satin akwai kankare zurbai wani daga cikin magabata wani daga cikin salaf yace laulal masaibu yace da ba dan jarrabawa da musibu na rayuwa da yake samun mu ba mu masu imani mu musulmai mu mu'minai sai ce lawradna al-akhirata mafalis da mun zo lahira muna matsiyata bi ma'ana babu da wani aikin lada mai yawa domin siya ita ce ka zo ran tashin kiyama ka tafi wuta babu siya sama da wannan babu talauci sama da wannan shi yasa da annabi ya tambayi sahabbai man al-muflis wane ne matsiyaci suka ce malla dinara lahu wala dirhama wanda bashi da ko taro wanda bashi da ko sisi wannan shine matsiyaci annabi yace ba shi bane ba yace matsiyaci daga cikin al'ummata wanda zai zo ran tashin kiyama ga sallah ga azumi ga zakka ga hajji ga ayyukan alkhairi amma ya zalunci wancan ya zagi wancan yayi wancan kasafi yayi wancan sharri yace sai ya zamto a dinga iban ayyukan shi na lada ana biyan waɗannan ne shi kai mishi kasafi za a ci taranka to can ba kuɗi a ebo ladanka a bashi a gama wannan kuma masu tuhuman kan ba su kare ba sai a dinga kamfato zanuban su ana maka maka ya zama ka tashi baka da aikin ladan komai a tura ka wuta annabi ce wannan ita ce shine cikakken matsiyaci to shine shi daga cikin salaf yace da ba dan musiba na rayuwa dake samu mu ba da mun je kiyama muna matsiyata babu da ayyukan lada saboda jarraba wanda Allah zai ma sai ya zama sanadiyan daga darajanka sanadiyan baka lada sanadiyan kankare zanubanka bisa qaida innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab abun sani kadai masu hakuri dan Allah ana cika musu ladan su ne ba tare da hisabi ba to akan wannan ya zantuwa hakuri shi hakuri akan jarrabawar rayuwa kan tafalalaci a halin nan da muke ciki mun sha maimaitawa na tsadar rayuwa da talauci da insecurity wanda na daga cikin matsalan da muke da shi a arewacin Najeriya idan kana bibiyan social media babban abin da ya dame mu shine harigido da shirme ai ta daga jijiyan wuya da akan abin da yake bai da amfani ai kwana da kwanaki ana rubuce rubuce akai amma abin da yake da muhimmanci ka ji tsit bari ba ku misali guda biyu a cikin satinan da ya kare a jihar Zamfara akwai malami babban malami Sheikh Mada yan ta'adda sun kama sa sun masa yankan rago ka ji ana magana akai ba wanda ke magana yan ta'adda sun kama waɗansu mutane sun sa su a daki sun banka musu wuta sun kone ka ji ana tada jijiyan wuya babu a jiyajiya da safe a Kaduna a cikin local government an je gari guda aka tafi makaranta aka ebe dalibai 287 a jiya da safe a Kaduna ba amma tsik kake ji sai dai zage zage tsakanin kungiyar malam wane da kungiyar malam wane zage zage akan siyasa ta da jijiyan wuya kan shirme da aikin banza inda a ce ɗan kudu aka sace mutum 10 wallahi ba za su yadda ba ina fata an gane to ire-iren waɗannan ababe da muke ciki na insecurity da tsadar rayuwa da matsaloli da jarrabawa ga zafi ga ba wutar nefa ga kuma siyar laƙoi sauro ko ba haka ba duk sun haɗu. Kai haƙuri akan wannan, ka nemi lada a wurin Allah, ita kanta wata ibada ce mai zaman kanta. Ke sa hadisi ya tabbata cikin Musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal daga Abu Hurairah, Allah ƙara masa yadda, yace manzon rahama ya faɗa alaihi salatu wassalam, yace ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ghammin wala adan hatta shaukati yushaquha illa kafara Allahu biha min khatayahu. Yace babu wata musiba da za ta samu musulmi mai imani, min nasabin na wata wahala, wahala kowace iri, Allah ka raba mu da ita. Musulmi tsincike shi a wahala, kowace irin wahala ce, ka yi tunani, ka yi tasawuri, ka imagine kowace irin wahala da za ta samu musulmi. Wala wasabin, ko rashin lafiya, kowace irin rashin lafiya, ko da ku malaria ce, ka je chemist amma allura, ko ka shafa rasabul ka samu sauki, ko babban rashin lafiyar da zaka kwanta a gida ko asibiti, ko rashin lafiyar da zaka yi shekaru kana ta fama da ita, wasabin, kowace irin rashin lafiya. Annabi ya ce wala hammin wala huznin wala ghammin, duk waɗannan da Hausa sunan su bakin ciki, amma a Larabci kowanne yana da zaman kanshi. Alhammu, bakin cikin abin da zai zo nan gaba, kai ta damuwa, ka shiga cikin damuwa kana da exam, ka shiga cikin damuwa kana da promotional exam ko wani interview ko kuma wani harkan kasuwa ko wani abu da yana damuwa ko na iyalai ko baka san me zai faru ba, bakin cikin abin da zai faru gobe da jibi ko anjima yayi ta damunka. Wala huzuni, ko bakin cikin abin da ya wuce, kai ta jin damuwa wani abu da ya faru da kai jiya da shekaran jiya da shekaran da ta wuce, duk wata bakin cikin da ta wuce. Wala gham, wannan ya hada duka biyu, shine ashaddu, bakin cikin da zai sa mutum ya zama depressed, mutum ya dauka ma mahaukaci ne ko aljannu ne ke damun shi, ya ta surutai, ko kuma kaga ya koma da wani iri ne mai taba hankali shi. Bakin cikin da zai hana ka bacci, bakin cikin da zai hana ka walwala a rayuwa, alghammu, manzo Allah ya ce kai, wala adan, ko wata cutarwa, ko wace iri cutarwa daga wurin makwabta a anguwa ko a kasuwa ko a wurin aiki ko a masallaci ko a makaranta ko kowace irin cutarwa ta gangan jiki ne, hissi da ma'anawi. Sai annabi ya ce kai hatta shaukati, kai koda kaya ce ya shaku hada musulmi zai taka, kana tafiya ka taka kaya ko wani abu ya soke ka, ka dan ji zafi ka cire ka ci gaba da tafiya. Annabi ya ce duk waɗannan ababen da zai samu musulmi ba wani abu ne illa kafarallahu biha min khatayahu, face Allah ya kankare maka zunubi da wannan abin da ya same ka. Akwai asara a ciki? Babu. Komai kankantan abin, komai girman shi. Manzo Allah ya ce Allah zai kankare maka zunubi ne da shi ranar gobe kiyama. Yan uwa masu girma, wannan kaɗan ne daga cikin hadisan da ke nuna falalan musiba ta rayuwa, kowace iri. Halin da muke ciki a Najeriya nan, kai a matsayinka na musulmi, kai haƙuri da wannan abun, ba ƙaramin falala ba ce ba. Waɗanda yake kuma su ne sabab na wannan zaluncin, ko su wane ne, ka kai ƙaransu zuwa ga Allah, wallahi Allah ba zai bar su ba. Duk waɗannan azzaluman ƙasar da kuke gani, wallahi tallahi Allah ba zai bar su ba. Shi Allah yana abubuwan shi ne yanda shi yake so, ba yanda muke so ba. Duk zaluncin Fir'auna da rashin mutunci shi da ma ƙalubalantar Allah da annabi Musa da kowa da annabi Haruna, a lokacin da annabi Musa ke roƙo Allah ya halakar da shi, bai halakar da shi ba, haka ne ko ba haka ba? To ina ka kai zaka ce a halakar da su wani? Allah ya amsa, ba haka Allah yake sunnan shi ba. In Allah ya ga dama, wasu daga ciki ma sai su gyaru su zama sanadiyan gyaruwan kasan, kuma shine abin da ake fata. Waɗansu kuma Allah ya musu talala, ya musu jinkiri, imma ya kama su yanzu ko ya kama su gobe ko ya kama su ma in suka bar duniya. Amma wannan kai ba a hannunka al'amarin yake ba, kai ya za ka yi ka fita salon alu tsakaninka da Allah subhanahu wataala. Kuma wannan bai hana mu bi duk hanyar da za mu bi wurin protesting halin da ake ciki ba, wanda ta dace da dokokinmu na musulunci da dokokin ƙasa. Ina fata an gane, kada ji na ce protesting na ce a fito zanga-zanga. Sheikh Bello Yabo, Allah ya ƙara mishi lafiya, ya ce shi dai bai ce a fito zanga-zanga ba, amma in an fito a gayyace shi. yace wallahi zai zo. Allah kara mishi lafiya saboda halin da ake cikin ya kai inda yake. Malam Adam Abdullahi Kano wani taro a Kaduna yake bada wani labari, yace wallahi a Kano ne fa ya fada unguwar amma ni bazan fada ba saboda a rufa asiri. Yace saboda tsananin bala'i da ake ciki, sallah ake a masallaci, ana zaman tahiyyan karshe, liman ne tahiyya yayin salatin annabi komai, yace assalamu alaikum wa rahmatullah, ladan yace wa alaikum assalam wa rahmatullah, wallahi ladan yace ya manta masallaci. Yan komitin masallaci sai ku gyara, Allah sa mu dace. Imam al-Qurtubi Allah mishi rahama cikin tafsirin shi yace kafurai suka rika cewa law kana ma alaihi almuslimuna haqqan, yace inda abunda musulmai suke kai gaske ne, gaskiya ne, yace lasanahum Allahu min almusa'ib, yace da Allah ya kiyaye su ya ba su kariya daga jarrabawar rayuwa. Inda musulman na kan gaskiya suke danne, suke cikin wahala, suke cikin fitina, yaƙi a ƙasar su, insecurity a ƙasar su, da yunwa da talauci da fatara komai sai su. Yace da suka dinga wannan maganar Allah sai ya sauko da wannan aya, ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim. Allah yace babu wata musiba da za ta faru a ban ƙasa illa bi idnillah, face da izinin Allah. Ganin daman Allah ne jarrabi duk wanda ya ga dama, ya ba wa kafiri kudi ya hana musulmi, ya ba kafiri lafiya ya hana musulmi, ya ba da zaman lafiya da cigaba kasashen waɗanda ba musulmai ba, su musulman masu imani ma na gaske ya hana su. Duk fitinan da muke ciki wallahi bai kai wanda sahabbai suka shiga ba, ko rabbi rabbi. To shine Allah ya ce wa man yu'min billahi, duk wanda ya imani da Allah, yahdi qalba, Allah zai shirye da zuciyar shi, wallahu bi kulli shay'in alim, Allah masani ne dangane da dukkan komai. Imam Al-Qama daga cikin manyan magabata yake cewa ma'anan wa man yu'min billahi yahdi qalbahu huwa ar-rajul tusibuhu al-musiba fa ya'lamu annaha min indillahi ta'ala, yace shine musiba jarrabawa ta samu musulmi na rayuwa mara dadi na talauci, kuncin rayuwa, rashin zaman lafiya tsakaninka da kowace irin harka da kake kai, ko da tsakaninka da iyalanka ne, akwai wanda shi bala'in sama a cikin gidan shi ne, ban shiga gida sai ayatul kursiyu, to tsabon bala'in iyali shi, wannan ma jarrabawa ce, wani iyayensa ne fitina, wani iyayensa ne kuma jarrabawan shi, haka ne ko ba haka ba? Kowa da irin tahija, wani a kasuwa, wani a makaranta, wani a wurin aiki, wani kuma lafiya ce Allah ya hana shi, shi kullum bai da lafiya, kullum bai da lafiya. To kowace irin jarrabawa da za ta samu musulmi, ya yadda, ya gamsu, ya yaqini, ba fa Allah ba ya suna bane ba, Allah ya jarrabe ni dan ya daga darajata, dan ya bani lada, dan ya kankare zunubaina, ya yadda da wannan abu, ya nemi lada a wurin Allah, ya sallama wa Allah, hada Allahu qalbahu, Allah zai ainihin sanya masa wata nutsuwa a cikin zuciya, ya shirye da zuciyar shi, Allah ya ainihin sanya masa nutsuwa, ya sanya mishi hakuri, kuma ya canja masa da halin da yake ciki a kusa ko a nesa. Shi yasa duk abin da zai samu musulmi babu hasara ƴan uwa masu girma, duk halin da musulmi zai shiga babu hasara ko wace iri. Ƴan uwa masu girma, a wannan gaban muke ƙara haƙurƙurtar da ranmu, mu ƙara haƙuri, an shiga wani irin yanayi kai ko musu ne tsayi ka daina da mutane a yanzu, dan wani abu yake abokin mutuwa yake nema. Idan kana driving wani ma tukin ganganci wallahi kai haƙuri, wani ma bai san yayi ba, akwai wanda zai shigo maka bai ma san ya tsallaka titin ba saboda damuwan da ke cikin kwakwalwar shi, baka san da me ya fito daga gida ba, baka san wani hali yake ciki ba. Mu yi haƙuri da juna, mu kuma koma ga Allah subhanahu wataala, mu nemi taimakon shi akan halin da muke ciki dan ya kawo mana mafita. Sannan su kuma azzalumai, a kullum ana musu nasiha su ji tsoron Allah, su sani Allah ta'ala zai tambaye su bisa amanan da ya ba su, bisa abin da ya danka a hannun su na bayin shi. Hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam, annabi ya addu'a yace ya Allah, duk wanda aka damka mishi shugabanci ko kula ko jibintan al'amarin al'ummata fa shaqqa alaihim ya tsananta musu ya takura musu canya matse canya kulle canya toshe sai Allah yace fashbuq alaihi Allah shi maka tsananta mishi Allah ka takura mishi kuna jin addu'an nan za ta fadi a banza addu'an manzon Allah alayhi salatu wassalam sadaka duk waɗanda suke rike da gabaran gudanar da mulki wallahi su ji tsoro wannan addu'a annabi yake duk mai mulkin da ya takura wa waɗanda yake mulka ya tsananta musu yake sassauta musu to shi ma Allah ya tsananta mishi Allah ya kare sassauta mishi wannan addu'a akwai ban tsoro a cikin ta jan hankali ne zuwa ga duk wanda yake shugabanci karami ne ko babba Allah ta'ala ya shirye mu abu na ƙarshe ɗan uwa kamar yadda muka sani yau ita ce juma'a ta ƙarshe a wajen ramadan ita ce juma'a ƙarshe cikin watan sha'ban juma'an sati mai zuwa mun riga mun shiga watan ramadan a cikin daƙiƙan da suka rage mana shine da farko dai zamu gabatar da gagarumar lacciyaran asabar a wannan masallaci akan abin da yake da alaka da watan ramadan amma kafin wannan lokacin shine sakonni da muke da shi guda biyu zuwa ku sako na farko a wannan tsananin zafin rana da ake da irin wannan yanayi da ake ciki wallahi kai iya kokarin ka karkai yunwan banza an fanci wannan abin da kyau domin annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce ce rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa juwa wala tash dewa daga cikin masu azumi ba abin da suke samu azumin nasu sai kishirwa da yunwa to kai kokari kar ka shiga cikin wannan hadisi kai kokari kai azumi mai kyau azumin da Allah zai baka lada idan ka yi shi duk inda za a je a dawo kai kokarin kiyaye duk abin da Allah baya so cikin wannan watan ka yaki shaitan ka yaki zuciyanka sai gabata biyu dangane da abin da ke masail ne na fiqhu mai muhimmanci wanda muna ta sabon tambaya musamman cikin waɗannan kwanaki wanda malami sun shayin bayani shine matsalan niyyar daukar azumi gashi abu ne mai sauki kuma abu ne mai rikitarwa idan aka ce an ga wata niyyar azumi malamai suna da magana guda biyu amma a masabar mu ta malikiya ko malikawa shine ana daukar azumi niyyar watan gaba daya kun fahimci wannan abin da kyau tun daga daren farko ka dauki niyyar ramadan gaba daya daidai yake da sallar tarawih in za a yi sallar asham za ka yi niyyar asham ne gaba daya raka'a 10 ko 12 ko makamancin haka ba duk sallama sai ka sake mata niyya ba to haka suka bada amsar ramadan ibada ne na wata guda ya halatta ka dauke shi gaba daya wannan sabanin fahimtar masaba ahmad ibn hanbal da kuma wasu daga cikin malaman shafi'iyya amma hatta ibn hajar al-asqalani kaga dan shafi'iyya ne yake cewa shi ya fit gamsuwa da hujjar yan malikiya yace saboda akwai sauki a cikin shi zaka iya mantawa in ka manta kuma babu azumi amma in ka dauki niyyar watan gaba daya ka huta sai dai a karkashin wannan idan wani abu ya shigo da ya yanke maka azumin sai ka sake niyya kaman me kaman rashin lafiya sai ka sha azumi to sai ka sake sabon niyya in ka warke zaka ci gaba kamar kai tafiya ka aje azumi kamar mace ne al'ada ya yanke mata azumi in ta samu tsarki ta sake sabon niyya wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske muka ga ya kamata mu isar da shi a wannan minbari mai albarka domin sakon ya nihin tafi nesa abu na karshe shine ga masu hannu da shuni a taimaka waɗanda ba su da shi a wannan yanayin da ake ciki an samu waɗansu wuraren da suke cewa masu azumin ba za su iya ba saboda halin da ake ciki ga ba zaman lafiya ga kuma babu abin da za a ci to muna kira ga duk wanda Allah ya horewa komai kankantar shi a taimaki waɗanda ba su da shi saboda ana cikin yanayin da ana matukar buƙatar taimako ya ubangiji muna tawassuli da suna ka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala wannan hali da muke ciki ya Allah ba dan halin mu ba Allah ka tausaya mana ya Allah ka kawo mana saukin rayuwa yan kaso mu Allah ka musu albarka ka sanya imani cikin zukatansu shugabannin mu ya Allah ka sanya imani a cikin zukatansu su tausaya mana waɗanda za su gyaru Allah ka gyara su waɗanda ko ba za su gyaru ba burin su ci gaba da zaluntar mutane ya Allah ga haga suka musu duk abin da ya dace da su Allah kar ka ba su nasara akan mu Allah ka hana su sakat Allah ka sanya damuwa da bakin ciki a cikin rayuwarsu, yanda suka takura mu Allah ka takura musu, yanda suka tsananta mana Allah ka tsananta musu. Ya Ubangiji ka albarkaci rayuwar mu, ya Ubangiji ka ba mu sabati a kowane irin yanayi, ya Ubangiji ka tabbatar da ainihin dugadugan mu akan gaskiya har zuwa ran karshen rayuwar mu. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabaarakta rabbana wa ta'alaita la malja wa la manja minka illa ilayka. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahlan. Rabbi yassir wa'in, rabbi yassir wa'in, rabbi yassir wa'in, rabbi yassir wa'in, rabbi yassir wa'in. Allahumma ghfir li abaina wa ummahatina wa mashayikhina wa anfusina wa sa'il al-muslimin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qumu ila salatikum qanitin yarhamukum ar-rahmanur rahim.